أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين masauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu dr Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu wato babban malami a zangayar nazarin shari'a da addinin islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano kada amanta za a iya aiko mana tambayoyi ta lambar waya wato 0805782987 0805782987 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akarbakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إغواء ما سسور عرم وأولنا اللوكشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريانا مكفارة بياني أباكم دي زباتا لأننا لدى أبوه وأن دسكيك آل حبك إيمان باوة وأن مكتي كراتم القرآن ينا إيدا دسكيك أبوه وأن دسكيك حبك إيمان متو da ayoyi da dama a cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun tabbatar da wannan sun tabbatar da cewa alqur'ani littafi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ya sanya shiriyar sa a cikin sa kuma ya sanya shi mai amfani mai albarka kuma ya sanya shi ya zama mai bishara mai gargadi ga mu'minai Allah ta'ala a cikin littafin sa yana cewa Allahu nazzala ahsanal hadith كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالى يتي الله شيني وانده يسو كرد ما في كنزا جي اللي تافي ني وانده يكي دا كماد جونة وكساشا سينا دسك تساشي أنا ميمي تكراتنسا sannan zukatan waɗanda suke tsoron ubangijinsu suna raurawa sannan kuma zukatan su suna laushi haka nan zukatan su a abinan fatun jikin su suna laushi sannan zukatan su suna karkata zuwa ga ambaton Allah Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah da yake shiryar da wanda ya so da ita wanda duk Allah ta'ala ya batar da shi to babu mai shiryar da shi Ubangiji ta'ala ya buƙaci wato mu'minai su kasance masu khushu'i da kankantar da kansu lokacin da suke sauraron karatun Alkur'ani ya ja kunnan su ya gargaɗe su da kada su kwaikwayi wato kafirai wadanda idan ana karanta musu Alkur'ani zukatan su ba sa raurawa Allah ta'ala ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun ashe lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi imani zukatan su su kaskanta su kas wato su kaskanta ga ambaton Allah wama nazala min al haqq da abin da ya sauka na gaskiya kuma kada su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin su fa tala alaihimul amad lokaci ya tsawaita gare su fa qasat qulubuhum zukatan suka kekashe wa kathirun minhum fasiqun da dama daga cikin su fasikai kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna girman wannan alqur'ani ta yadda Allah ta'ala ya nuna cewa da a ce wannan alqur'ani an saukar da shi akan dutse ne to da dutse ya da dutsen ya tsage saboda tsoron Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wadannan ayoyi duk suna nuna maka muhimmancin alqur'ani da muhimmancin karatunsa da lazimtar wato tadabburi cikin ma'anoninsa kuma alqur'ani yana daga cikin manyan abubuwa waɗanda suke ƙara imanin bawa, musamman ma idan mutum yana karanta su tare da fahimtar abin da yake karantawa, tare da tuntuntuni cikin ma'anonin abin da Alkur'ani yake bayani. Saboda haka babu abin da yafi wato amfani ga zuciyar bawa kamar karanta Qur'ani tare da tunanin ma'anarsa, domin wannan shi yake gadar da soyayya ta Ubangiji a cikin zuciya, shi yake gadarwa da bawa shauki zuwa ga haɗuwa da Ubangijinsa, shi yake gadar masa da tsoro da kyakkyawan fata a wajen Ubangijinsa, shi yake gadar masa da mayar da al'amari da dogaro ga Allah, shi yake gadar masa yarda da fawwalawa Ubangiji al'amarinsa, haka nan shi ne yake gadar masa da godiya da haƙuri da juriya da a dukkan wani abu wanda zai sa zuciya ta samu rayuwa mai kyau, wanda zai sa zuciya ta samu kamala. Da a ce mutane sun san abinda Alkur'ani yake gadar musu a zuciyarsu da rayuwarsu da gaɓoɓinsu yayin da suka karanta shi suka yi tadabburi cikin ma'anoninsa, to da babu shakka sun shagala da karatun Qur'ani da sama da komai, sun koma gare shi sun buƙaci waraka ta zukatansu, sun karanta shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, sun karanta shi dare da rana, sun ɗanɗani da daɗin ɗanɗanansa da zaƙinsa da zaƙin ma'anoninsa. Da dama daga cikin Larabawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo same su cikin duhun jahilci, babu abin da yayi musu wannan duhun jahilcin face sauraron karatun Alkur'ani da fahimtarsa. Da wannan ne suka ci nasarar shigar da musulunci ƙasashe daban-daban, suka raya garuruwa daban-daban, ikonsu da ƙarfinsu da matsayinsu ya girmama a duniya. Ba wani abu bane ya kawo musu wannan face tasirin shi ya Alkur'ani a rayuwarsu. Shi yasa waɗanda suke faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa daga cikin shugabannin Makka suka kasance suna ƙoƙarin su da sun sa shamaki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake karanta Qur'ani da kuma mutanansu, kada su bari mutanansu su saurari karatun Alkur'ani, domin babu abinda zai hana su su yi imani, matukar za su tsaya su saurari karatun Alkur'ani, sauraro na fahimta, sauraro na tadabburi da tafakkuri, kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana halinsu, cewa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, waɗanda suka kafirta suka ce kada ku kuskura ku saurari karatun wannan Alkur'ani, ku yi ta kakaci kuna ihu yayin karanta shi, wala Allah ko za ku yi nasara. Babu abin da ya jawo wa musulmi da musulunci rauni face kasancewar da dama daga cikin musulmi a yau sun watsar da karatun Alkur'ani da tadabburin ma'anoninsa da tilawarsa da aiki da shi. Qur'ani shi ne babban abin da ya kunshi magani na irin cututtukan rayuwa ta zamani. Babu abin da zai sa rayuwar mutum ta kyautata ta yi kyau ya yi ƙoƙarin katange kansa da kare kansa daga kamuwa daga cututtukan zamani face sai ya rungumi Alkur'ani da karatunsa da fahimtarsa da aiki da abin da ya kunsa. Wannan shi karan kansa abu ne da zai sa imanin sai rika hauhawa ko da yaushe. Babu shakka a yadda muka ɗauki karatun Alkur'ani a yau ba lalle ba ne mu ga tasirinsa a rayuwarmu, saboda ba mu damu da mu fahimci Alkur'anin ba yayin da muke karanta shi, ba mu damu da mu ɗabbaƙa shi a rayuwarmu ba ta hanyar aiki da abin da ya koyar. Muna karanta shi ne hakanan kawai tsuran karatun, wanda kuma sau tari mutum yana karanta Alkur'ani, Qur'anin zai zo yana rigima da shi ranar gobe kiyama akan cewa ya saba wa karantarwarsa, ya saba wa dokokinsa. annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fada cikin wani littafi da imam muslim ya fada cikin wani hadisi da imam muslim ya ruwaito na cewa inna allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadau bihi akhari allah ta'ala yana daukaka wasu mutane ya daga darajar su da wannan alqur'ani yana kuma kaskanta darajar wasu ta hanyar wannan alqur'ani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada wani littafin wani hadisi wanda shi ma imam muslim ne ya ruwaito shi yace alqur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani hujja ce gare ka wato hujja ce da za ta amfane ka ko hujja ce akan ka to idan ka karanta shi kai aiki da shi to zai zama hujja gare ka zai kara maka imani idan kuma ka karanta shi kai aiki da shi kai watsi da dokokin sa to zai zama hujja akan ka kuma imanin mutum zai ragu Qatada ibn Da'amah as-Sudusi rahimahullahu ta'ala yana cewa lam yujalis hadha al-Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadati aw nuqsan babu wani wanda zai zauna ana karanta wannan al-Qur'ana ko ya zauna yana karanta wannan al-Qur'ana face ya tashi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya tashi bayan imaninsa ya karu ya hauhawa ko kuma ya tashi da tawayar imani wato yayin da ya ji abinda alqur'ani yake fada masa ya gamsu ya amince ya kuma kokarin aiki da shi to babu shakka wannan zai kara masa imani a lokacin kuma da yake sauraron abinda yake fahimtar abinda yake karantawa da tadabburin sa to wannan lokacin kuma imaninsa ne zai rika rabuwa saboda haka da dama daga cikin makarantanmu a yau babu abin da ya dame su illa su ga sun gyara muryarsu sun ainihin kyautata zaƙin muryarsu da zaƙin karatunsu amma ba tare da suna tunanin ma'anar abin da suke karantawa ba balle kuma su yi tunanin aiki da abin da suke karantawa babu shakka ana buƙatar a kyautata karatun alkur'ani da tajwidinsa a fitar da haruffansa a rera shi a sa shi ya yi daɗi ga mai sauraro wannan buƙata ce wacce take daga cikin buƙatu na sunna to amma ba wannan shi kaɗai ne abin buƙata ba kuma wannan ita ce samarar karatun alkur'ani ba samarar karatun alkur'ani roman da mutum zai samu ta ƙarƙashin karatun alkur'ani shi ne ya kasance ya karanta shi ya fahimci abin da ya kunsa sannan ya tsaya da ɗabbaka dokokinsa a rayuwarsa ta yaya za ka ga mutumin da ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani ya fahimci alkur'ani amma ya kasance a siffarsa shi karan kansa ba za ka ga tasirin aiki da alkur'anin ba za ka samu yana aske gemunsa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da tsayar da gemu da barin gemu tare da cewa Allah ta'ala ya gaya mana cewa gemu yana daga cikin sunnar annabawa kamar yadda yake cikin kissar annabi Musa da ɗan uwansa Harun alaihi wassalam yaya za ka samu mai karanta alkur'ani mahaddacinsa amma yana take kayansa yana take wandansa yana watsi da sallah ko dai baya yin ta gaba daya ko kuma baya yin ta tare da jama'a da sauran abubuwa miyagu irin su gulmace irin sa cin amana da ainihin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba irin su ƙarya irin su gulma irin su keta irin su hasada ta yaya za a yi mutumin da yake mahaddacin alkur'ani wanda ya tsayar da haruffansa zai kasance mai irin waɗannan halaye babu shakka idan mutum ya kasance da irin wannan matsayi to alkur'ani zai zama masa hujja a kansa ba a gare shi ba Al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cewa a zamaninsa yadda ya ga makaranta alkur'ani sun yi watsi da fahimtar ma'anarsa da aiki da abin da yake kunsa sai yake cewa mata kanatul qurra'u misla hadha la kassara Allahu fi an-nasi misla ha'ula idan dai har makaranta haka suke to kada Allah ta'ala ya yawaita makaranta irin waɗannan, saboda haka ana buƙatar makarancin alkur'ani wanda alkur'ani yake da tasiri a rayuwarsa, ya kasance mutum ne wanda yake kokarin fahimtar abin da yake karantawa tare da dabbaka shi. Mun dauki karatun alkur'ani kamar wani abu ne na ayi alfahari da shi, ko ayi ainihin gayu da shi, ko wani abu da mutum zai rika fariya cikin abokansa cewa shi ya haddace alkur'ani. Tare da cewa haddace alkur'ani shi karan kansa, duk da cewa abu ne mai kyau, to amma ba nan ya kamata abin ya tsaya ba. Kai ka duba rayuwar sahabbai, idan ka koma tarihinsu za ka samu ana faɗa maka cewa da dama daga cikinsu ba su haddace alkur'anin ba, sai ka samu ana lissafa adadin waɗanda suka haddace alkur'ani, a ce maka al-khulafa'ur rashiduna sun haddace alkur'ani, a ce da kai Zaid ibn Sabit ya haddace alkur'ani, a ce maka Ubay ibn Ka'b, a ce maka Abdullah ibn Mas'ud, a ce maka Salim Maula Abi Hudhaifa. Haka dai za ka ji ana zana mutane ɗaiɗaiku wanda yake nuna majoratinsu ba su ne mahaddatan ba, amma ka duba yadda rayuwarsu ta yi tasiri, ka duba yadda suka rungumi addinin musulunci a aikace tun daga zuciya har zuwa gaban jikinsu, sannan suka yi tasiri wajen karantar da mutane da ilmantar da su. Wannan shi ne abin da yake nuna maka babban muhimmin abu a rayuwar makaranci, shi ne ya fahimci abin da yake karantawa. Shi yasa Sayyidina Abdullahi ɗan Mas'ud, Sayyidina As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa waɗanda suka karantar da mu daga Alkur'ani, da Alkur'ani daga cikin sahabbai suna gaya mana cewa sun kasance idan sun karanta aya goma, wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan sun karanta aya goma ba sa ketare ta har sai sun fahimci ma'anarta, har sai kuma sun ga sun yi aiki da ita. To babu shakka irin wannan karatun Alkur'ani shi ne yake haɓaka imani, shi yake sa imanin bawa zai rika raurawa, shi zai tashe shi cikin sahun waɗanda suke makaranta Alkur'ani ranar gobe kiyama. Amma wanda yake akasin haka, to zai zama ɗaya daga cikin waɗanda za a fara rura wutar alkiyama da su ranar gobe kiyama, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Muslim wanda aka ruwaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, cewa ɗaya daga cikin mutane uku wanda za a rura wutar jahannama da su, ɗaya daga cikinsu shi ne makaranta Alkur'ani da za a zo da shi Ubangiji ta'ala ya sanar da shi irin ni'imomin da ya yi masa, ya fahimci duk ni'imomin da Allah ya masa. Allah ce, to me kai da waɗannan ni'ima? Ce, Allah ka sanar da ni Alkur'ani, na karanta shi kuma na karantar. A ce da shi ƙarya kake, ka dai karanta don a ce da kai makaranci. To kuma an faɗa, sai a yi umarni a ja shi gire zuwa wutar jahannama, Allah ka kiyashe mu. Allah ka yi mana tsari, Allah ka sa mu cikin makaranta Alkur'ani masu karatunsa tare da fahimtar ma'anoninsa, ka ba mu ikon ɗabbaka abin da muke karantawa na ma'anoninsa a cikin rayuwarmu. Allah ya ba mu dacewa.
Allahumma amin. Wannan tambaya ta farko ta fito daga Husaini Abubakar Kabo, ya ce menene hukuncin karɓar magani a gurin mai aiki da aljanu?
To galibi akan samu mutanen da suke yi wa al'umma damfara da sunan cewa suna amfani da aljanu, ko suna mu'amala da aljanu wajen samo magani da gano shi da bawa mutane. Waɗannan mutane ɗayan biyu ne, ko dai wanda yake maƙaryaci ne, ba shi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da aljanin, amma saboda ya samu kasuwa, saboda mutane su yarda da shi, saboda ya karɓi abin da yake samu daga hannun mutane na dukiya, wannan za ta sa shi ya riƙa share ƙarya ya rika gaya wa mutane cewa ai shi yana ta'amuli da aljanu, ai aljanu ne ma suke sanar da shi magungunan da yake bayarwa, ai aljanu ne ma suke nuna masa su kawo masa ma. To kaga wannan yana ci ne da ƙarya, yana yi wa mutane ƙarya dan ya yaudare su, ya cuce su, ya karɓi abin hannunsu. Abin da yake ci haramun ne kuma bai halatta ba. Na biyu, wanda zai kasance da gaske din yana da alaka da aljanu, saboda kasancewarsa mai musu hidima, yana musu abin da suke so, su ma suke masa abin da yake so. Aljani ba zai hidimta maka haka kawai a banza bagwasu ba, saboda babu wanda aka sakharewa aljanu su yi masa hidima ya sa su ya buƙaci wani abu daga wajensu kuma su yi, sai Annabi Sulaiman alaihi salam. Shi ne ya yi addu'a ya ce Allah ta'ala ya bashi mulki wanda ba zai ba ma wani ɗaya daga bayansa, wani ɗaya daga cikin mutane a bayansa ba. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ka gafarta mun, sannan ka mun kyautar mulkin da babu wani wanda za ka yi wa irin wannan kyautar, domin kai ne mai yawan kyauta. Allah ta'ala ya sassare masa aljanu, suna yi masa aiki dare da rana, yana sa su abin da yake so, yana hana su abin da baya so. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa a lokacin da ya cafki wani aljani, sannan daga baya ya sake shi, ya shaƙe shi har harshensa ya dalalo, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji danshin yawunsa akan hannunsa. Sahabbai dai ba su san abin da yake faruwa ba, sun dai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe, ya matsa hannunsa kuma ya saki. Sannan daga baya sai yake gaya musu ai ga abin da ya faru, sannan sai ya ƙara da cewa walaula da'watu akhi Sulaiman la rabattuhu bisariyatin min sawari almasjid yatuhu bihi jilmanu ahli almadina. Ba dan addu'ar Annabi Sulaiman da ya riga yayi ba, to ya ga daure shi a jikin ɗaya daga cikin fuloli, ɗaya daga cikin dirkoki na masallaci, har da safe yaran Madina su zo su zagaye shi, kowa da kowa ya zo ya ganshi baro-baro, ido da ido. To amma saboda addu'ar Annabi Sulaiman da ya ce a bashi mulkin da kada wani ya zama ya same shi, shi ya sa na sake shi. Yasa a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kakaf baka taba jin wata kissa da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki aljanu ba, ko ya sa aljanu wani aiki, ko sun zo sun hidimta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai aike sai dai kirawo sahabansa, tare da cewa a cikin aljanu akwai sahabbansa. Allah ya gaya mana cewa wasu sun zo sun yi imani da shi cikin aljanu, wa isarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran. Allah ya gaya mana cewa waɗannan aljanu sun zo sun saurari alqurani kuma sun yi imani da shi. Amma duk da haka ba mu taba jin cewa ya sarrafa aljanu ba, ko ya buƙaci wata hidima a wajensu, domin duniyar su daban, duniyar dan adam daban, ce duniyar mutane daban. Wanda ita ce wannan shine abinda sunnar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Haka nan khulafa'ur rashidu babu wani wanda cikin su duk matsayin su da aka ce ya sarrafa wani aljani. To wani daga baya zo ya ce shi yana sarrafa aljani haka kawai, wato ba tare da muqabil ba, ba tare da shi ma yana yi wa aljanin hidima ba. Wannan ƙarya yake, shi yasa alqur'ani ya gaya mana cewa ranar da Allah ta'ala zai tara mutane da aljanu duka, ce ya ma'ashara aljinn qad istakthartum min al-ins qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajlana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Allah ta'ala yake cewa lokacin da zai tara mutane da aljanu duka, yace ya ma'ashara aljinn wal ins, da ku tara mutane da yace wa qala awliya'uhum min al-ins, waɗanda suke masoyansu daga cikin mutane, su ce da Allah ta'ala rabbana istamta'ta ba'd wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana sai mun dai ji sashin mu ya ji dadi da sashi wato sashin mu ya mori sashi kowa ya mori dan uwansa samta ba'duna bi ba'd wa balagana ajalan alladhi ajjalta lana har muka kai ajalin da ka riga ka ainihin yanka mana wato har rayuwar mu ta kare muna morar juran mu sashin mu yana morar sashi Allah ce to duk kuje ku shiga wuta to kaga a nan Ubangiji Ta'ala yana cewa ya ma'asharal jinni qad istaksaftu min al-ins ya ku taron aljanu kun cuci da dama daga cikin mutane su ko mutane su bada amsa ce ya Allah mun dai mori juna ne wato mun musu abinda suke so ne suka yi mana abinda su mun ma muke so shi yasa ba zai yiwu ba haka kawai aljani ya shiga bai sai ta hidimta maka ba tare da ka bashi muƙamin ba wato da kai masa wani abin da shi ma yake so don haka wanda yake da gasken yana da sila da aljanu to wannan ba mutumin arziki bane ba mutumin ne da ya kamata a nemi magani a wajensa ba saboda ya saki hanyar Allah wanda ya saki hanyar Allah babu maganin da zai baka sai dai ya baka halaka wala ka aguji zuwa gurin mutanen da suke da awar suna da alaka da aljanu wasu da sunan ruqya ma suke irin wannan da sunan ruqya sai ya ce ai shi saboda yau da kullun yana ta'amuli da su ya fitar ma da wani aljani kuma aljanin ya ce zai taimaka masa da magunguna aljanun nan masu ƙarya ne maƙaryata ne ta yaya inda kai mai mutum ne mai fahimta ta yaya mutumin da ya zalunci wani ya shiga jikinsa ka zo ka fitar da shi da addu'o'i da karatun Qur'ani kuma ya yi maka alƙawarin zai taimaka maka ka yadda zai dai halaka ka kai ma tunda ka hana shi abin da yake so saboda haka a wannan yanayi ya kamata mutane su fahimci haka su kuma yi kokarin kaucewa duk irin masu wannan da'awa Allah ta'ala ya ganar da mu
amin sai tambayar da ta fito daga Umar Ado Inuwa Sheshe yace malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya ash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawu
wannan aya yake daga cikin ayoyin ƙarshe na suratul shu'ara da ma wannan ayar ne aka sawa sunan surar suna aka kira ta suratul shu'ara Allah ta'ala ce shu'ara'u yattabi'uhumul ghawu alam tara annahu fi kulli wadin yahimun وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومجد تعالى وشعراء يتبعهم الغاوون مواقع بتتون سكي بنسو ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أشيبك كتشي وصنع قيم والسبني a cikin kowane irin kwari kowane kwazazzabo na ƙarya suna shiga su yi ta ɗimo a ciki wa annahum yaquluna ma la yaf'alu kuma kaga cewa suna faɗar abinda ba su aikatawa ba Allah ce illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyawawan ayyuka wa zakarullaha katiran suka ambaci Allah mai yawa wantasaru min ba'di ma zulimu suka ainihin nemi nasara ko suka taimaka wa junansu bayan an zalunce su wasu ya alamun lafiya zalamu ayyamun kalabin yan kalibon kuma da sanu waɗanda suka yi zalunci za su san makomar da za su koma a waɗannan ayoyi suna mana bayanin cewa waɗanda suke mawaƙa masu rubuta waƙe wanda ya ƙunshi kalaman nan da cikin hikima an sanya su akan mizani akan bahari akan kafiya da sauran darawi waɗannan sun kasu gida biyu akwai masu rubuta waƙe a cikin waƙen nan nasu su yi ƙarya a cikin waƙen nan nasu su yi zambo a cikin waƙen nan nasu su zagi wanda duk suka ga damar zagin shi a cikin waƙen nan nasu su saba wa Allah a cikin waƙensu su wuce gona da iri wajen yabo su sifanta mutum da abinda bai siffantu da shi ba ko su wuce gona da iri wajen suka su soki mutum da abinda ma baya da shi Allah ta'ala ya ce to waɗannan mawaka alghawu da batattu su suke harka da su su ne suke sauraron su su suke dakata tasu su suke ba su kudi babu shakka ga wanda ya fahimci da dama daga cikin mawaka zai san cewa akwai irin wannan sifi idan ana magana shu'ara akwai bambanci tsakanin sha'ir da kuma al-mughanni akwai al-ghina al-ghina shine ita waƙar a rera ta a dora ta akan kayan kada kade to ita ce ake kira ghina shi'ir kuma shine rubutacciyar waƙar a rubuta ta da baharin da aka zaba da kuma kafiyar da ake so da rawayin da ake so wannan ita ke kira shi'ir to shi shi'ir idan aka dora shi akan bayan an karya shi ya koma waƙar da take da kari sannan kuma an sanya kayan kada kade to wannan ya zama ghina so akwai bambanci tsakanin al-mughanni da ash-sha'ir wasu suna hadawa ana magana shu'ara su dauko maganar shi al-ghina shi'ir ne wa ziyada shi'ir ne ba'da talhinihi ba'da tatribihi bayan an karya waƙar sannan kuma an dora ta akan abun kiɗa to wannan ita ake kira al-ghina al-ghina wannan wani babi ne da babu magana akan sa wato wani babi ne da malamai suke magana akan sa halaccin sa ko haramcin sa ash-sha'ir karan kansa baya zama laifi mutum ya rubuta waƙe kamar yadda muka sani da yawa daga cikin littattafai na karantarwa na ilmantarwa na tarbiyya aka rubuta su a cikin waƙe to wannan shi a karan kansa ba shi da laifi yana ma daga cikin hikima kamar yadda annabi yake cewa inna min ash-sha'ri la hikma lalle a cikin waƙa akwai hikima akwai waƙa da take hikima zaka cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka irin su Hassan ibn Sabit irin su Ka'ab ibn Malik irin su Abdullah ibn Rawaha irin su Labid ibn irin su Labid da cewa bayan ya musulunta bai ci gaba da waka ba amma shi yana cikin mawaka so haka a cikin sahabbai akwai mawaka wanda suke rubuta waƙe cikin waƙen nan su zuba kalmomi na hikima iri-iri to shi waka ita waka a karan kanta ba ita ke da laifi ba sai dai abinda ta kunsa din nan shi ne zai tabbatar da cewa waka ce da ta halatta da wacce ba ta halatta ba shi yasa a nan Allah ta'ala ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ya ce shu'ara'u al-ghawuna batattu su suke bin su al-ghawi shi ne wanda ya san gaskiya amma zai take ya bi ƙarya shi ne al-ghawi galibi waɗanda za su rika kamba maharkar mawaka kuma mawakan nan su zama mutanen banza suna yi ne bisa ilimi ba ba su sani ba ne mutum ne an zo an yi masa an waƙe shi an zuga shi an faɗi sifofin da ya san bai sifantu da su ba amma duk da haka ya ji daɗi ya girmama wanda ya yi masa ya ba shi kuɗi ya ba shi mota ya ba shi gida to kaga wannan yana yin abu da sani ne ba bisa jahilci ba an sifanta ka da sifar da baka sifantu da ita ba a ce duk duniya babu mai kyautar ka alhalin kafi kowa rowa a ce duk duniya babu mai haƙurin ka alhalin kafi kowa faɗa duk duniya babu mai san Allah da manzo kamar ka alhalin kafi kowa sabo to kaga wanda za a gaya masa wannan ya yadda a hakan ne kuma ya ɗauki kuɗi ya bayar babu shakka wannan gawi ne ya san ɓarna ake yi ba wai bai sani ba illa iyaka da ya take sanin ne to shi yasa Allah ce tabi'uhumul ghawun sai alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ga suna shiga kowane kwarzazzabo na ƙarya ba wato babu ƙaryar da take gagarar su sannan za su shiga su yi ta dirkaniya a ciki su yi ta ɗibuwa a ciki sannan kuma suna faɗar abin da ba sa aikatawa suna faɗar kalmomin da su karan kansu sun san ƙarya ne ba gaskiya ba ne ko a karan kansu kalmomin suka faɗe su ko ga wasu suka faɗa sun san abin da suka faɗa ƙarya ne to Allah ya soki waɗannan kaso na mawaka sannan kuma sai ya yi togaciya saboda a lokacin da ayat ta sauka ai akwai mawaka irin su Hassan ibn Sabit suna rubuta waƙoƙi suna yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗar mahasinul islam kyawawan abubuwa da musulunci ya kunsa sannan suna mai da martani ga mawakan Qurayshawa waɗanda sukan yi waka su zambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ko su soki musulunci sukan maida musu da martani. To shine sai Allah ta'ala ya saukar da togaciya don kada waɗannan mawaka irin su Hassan ibn Sabit su ji cewa ko an soke abinda suke yi ko an sa su cikin abinda batattu makaryata. Sai Allah ya ce illal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai, wa zakarullaha kaseeran suka ambaci Allah da yawa, wa intasaru min ba'di ma zulimu sannan suka nemi nasara bayan an zalunce su suka taimakawa junansu. To Allah ta'ala ya ce waɗannan ba za su shiga cikin waɗanda ya yi magana a kansu ba. Saboda haka mutum yana rubuce waƙa ya san abinda zai rubuta, ya san abinda zai rubuta ɗin nan gaskiya ne, ya san abinda zai rubuta ɗin nan ba saban Allah a ciki, ya san abinda zai rubuta ɗin nan tarbiya ce, ya san abinda zai rubuta koyarwa ce ta manzo, koyarwa ce ta Allah da manzansa. To wannan shi ne zai kubuta. Amma in ba haka ba, to babu shakka ya shiga ƙarƙashin wannan aya, wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, batattu su ke bin irin waɗannan mawaƙa. Allah ta'ala ya san
amin sun ma'ani. Sai tambaya ta gaba ta ce malam shin mai haila ita ma wajibi ne ta yi wankan juma'a?
To ita juma'ar kanta ba ta waje ba a kan mace ba, bare wankan juma'ar shi karan kansa. Amma wankan juma'a ga wanda zai fita juma'a ana buƙatar ya yi, saboda zai shiga cikin jama'a kai ya shiga yana wari yana hamami ya dame su. Shari'a ta ce idan za ka fita ka yi wanka ba za ka samu abin wankan ba kai alwala, amma dai wankan shi ya fi sai inda larurar rashin ruwa ko ƙarancinsa ko rashin damar amfani da shi, to sai kai alwala. Amma mace ita ba a wajabta mata juma'a ba, in ta je juma'a fa biha wa ni'mat, amma ba dan tana wajibi a kanta ba. Idan ba ta je ba ta yi sallar ta a gida, sallar ta gida ta bulada koda ko juma'a ce. Sannan in tana haila wannan ko a gida take ba za ta yi sallar ba, ballan tana kuma a yi bato wajabcin sai ta yi wanka a wannan ranar. Saboda haka ba tilas ta yi wanka ba, in ta ga za ta yi saboda ta tsaftace jikinta, wannan abu ne mai kyau da musulunci yake goyon baya, yake kuma buƙatar ƴaƴan su zama masu tsafta ko da yaushe. Amma in ba ta cikin ƙazanta to tana haila, to ba lalle ne a ce dan juma'a ce ba dole sai ta yi wannan wanka. Allahu akbar.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin malam wai da gaske ne ba a sanya wa yaro suna Muhammad har sai an yi masa wani laƙabi?
Wannan ba gaskiya bane. Da yawa daga cikin malamai na farko daga cikin tabi'ai sun sa musu suna Muhammad ba tare da an musu wani laƙabi ba, ta cikin sahabbai kamar Muhammad ibn Abi Bakr, kaga sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, da dai yaro yana dan jariri dan karami ne Annabi ya rasu, amma ya zama ya samu sharafu suhba bi itibari idraki asrin nubuwa, wato ya riski wani yanki na zamanin Annabta, amma bai yi wayo ba sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Saboda mahaifiyarsa Asma binti Abi Asma binti Umais ta haife shi ne lokacin an tafi za a fita hajjatul wada, hajjin ban kwana, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a cikin Rabiul Awwal. Allah ta'ala ya karɓi ransa, saboda kai yana ɗan watanni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Sunan shi Muhammad. To haka na cikin tabi'ai kamar Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn al-Munkadir, da duk abin tabi'ai ne da sunan su Muhammad, kuma ba tare da an jingina wani laƙabi ba. To haka ba lalle ba ne sai an ƙara wani laƙabi sannan zai zama ya halatta.
Na'am. Sai tambayar Nura Sharaɗa ya ce malam shin gyaran murya ya halatta a cikin sallah?
Akwai gyaran murya da zai zama tilas ne saboda bukata, kamar limami yana karatu kuma mamu ne yana karatu muryar sa ta shaƙe, kaga zai yi gyaran murya. Wannan gyaran murya ne da yake da alaƙa da gyaran sallah, saboda haka wannan yana an yarje masa yayi, za ta yi muryar sa ta shaƙe saboda yana sallah ba zai gyara miyarsa ba. Wannan ba abin nan, gyara miyar da ba shi da ba a da bukatarsa, kaga kawai mutum ya rike gyara miya ba dan miyarsa ta shake ba, ba dan yana da bukatar gyara miyar ba. Wannan abas ne, wasa ne a sallah, wannan wasa ce makaruhi ne. wasu daga cikin malamai suna cewa in wani harafi ya fita cikin gyaran biyar to sallar ta baci, duk da cewa dai wannan kaulin kauli ne marjuhi. Amma dai gyaran murya haka kawai ba dalilin da dalili ba, wannan makaruhi. In kuma akwai dalili wannan ya halatta ko ma ya zama tilas, ya zama wajibi idan har karatun ba zai yi ba sai ya gyara muryarsa. Akwai hadisi da Imam Ahmad da Nasa'i suka fitar, hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah, ko ya kasance idan ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ta nahnaha sai ya gyara murya, wato in ya ji motsinsa sai ya gyara murya. Wannan hadisin bai inganta ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, idan mutum zai tafi Saudiya, na ji wasu suna cewa a gaida Annabi, shin hakan ya halatta?
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yana cewa la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu 'alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughun, kada ku mai da gidaddajin ku kaburbura, kada ku mai da kabarina kamar gurin biki, kamar ranar Idi. Yace fa sallu 'alayya, ku yi min salati, haythu ma kuntum, duk inda kuke domin salatin ku yana zuwa mu, wato duk inda kake idan kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to akwai mala'iku da Allah ta'ala ya tanade su da suke daukan wannan gaisuwa su gaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da ya tabbata a cikin sunan Nasa'i da sunan Ad-Darimi Ibn Hibban Al-Hakim, hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin yuballighunani salama an ummati, wato akwai mala'iku waɗanda suke yawo a doran ƙasa suna isar mun da sallamar al'ummata. Saboda haka duk inda kake in kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa, to akwai waɗanda suke daukan gaisuwar da suke. Saboda haka wanda zai je haji ba a cewa ka gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai inda duk kake zaka yi buƙatar gaisuwar kuma za ta je. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna aiki ne da mala'iku suke yi, kuma su suke da wannan damar su isarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwar al'ummarsa. Amma kai taka gaisuwar kai a karan kanka haka kawai ce bara ka kai gaisuwarka ko wani ya kai maka, wannan babu nasi da ya nuna haka. Saboda haka bawa duk inda yake in yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da sallama, wannan yana isa gare shi, kuma kaga wannan yana daga cikin sauki da rahama ta Ubangiji. Da a ce kowa sai ya samu wanda zai aika, to kaga da masu isar da sallamar tasu za su zama kaɗan ne, ba kowa zai samu wanda zai aika din ba, kuma ta yi ka aika shi ya manta, sauran za ka aiki mutum shi ma harkokin gabansa su masa yawa ko masu aikin su yawa ya manta na wasu. To don saboda faɗin rahamar Ubangiji sai ba a bar abin a hannun mutane ba, sai aka danka wa mala'iku, kaga ba magana su manta, kuma an sauƙaƙa maka duk inda kake kawai kai salatin kai sallamar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta je gare shi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, menene hukuncin wanda ya tara da matarsa alhalin tana al'ada kuma daga baya ya sake ta?
To ya tara da matarsa na al'ada wanda ya saba wa Allah, ya yi zunubi. Allah ta'ala yana cewa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sai suna tambaye ka game da haila, kace haila ko jinin haila kazanta ne, haka ku kaurace wa matan ku yayin da suke cikin haila. To mutumin da ya kusanci matar sa na jinin haila ya saba ma wannan hani da Allah ta'ala ya yi. Akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas da yake cewa wanda ya tara da matarsa tana haila, to zai yi sadaka da dinari ko rubo ko nisfu dinar, zai sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari, wanda shi ne kafararsa. Sannan mutum sakinta tana haila, shi wannan saɓo ne. wato in ana son a saki mace bayan ta yi tsarki da mutum bai kusance ta a cikin sa ba, tsarkin da mutum bai kusance mata sa ciki ba, saboda haka in ya kusance ta tana cikin jini to wannan ya saba kuma zai sake ta a wannan ya saba wa doka da Allah ta'ala ya ce ayyuha nabiyyu idza tallaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, to li'iddatihinna din shine ta yi tsarki kuma mijinta zai bai kusance ta ba a cikin wannan tsarkin nata, to shine iddar da Allah ta'ala ya umarce a saki mata a cikin ta kamar yadda yazo a wannan ayar, saboda haka ya yi laifi amma sakin ya tabbata, wannan ita ce magana da tafi ƙarfi cewa sakin bai auku ba kamar yadda wasu malamai suka ce wannan ba haka ne ba, kuma da ya saki matarsa ko tana haila to sakin ya yi, saboda haka saki ɗaya ne duk da an yi shi ba yadda aka ce a yi ba, amma ruwayoyi da dama na hadisin Abdullahi dan Umar hanyoyi da dama sun tabbatar da cewa an kidawa wa Abdullahi dan Umar saki ɗaya lokacin da ya yi matarsa irin wannan sakin da aka ce ya dawo da ita har sai ta yi tsarki sannan ya saki ta, amma an kidaya masa wannan sakin a matsayin saki ne, saboda haka saki ya tabbata amma an saba Allah a ciki sai a yi ta istighfari a nemi gafarar Allah, Allah ta'ala ya fi mana.
Wannan kuma tambayar take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan matsar cikin kabari, shin kuma gaske ne wai kowa sai an yi masa?
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna al-qabri dhamma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az ɗaya ne daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, shugaba ne daga cikin shugabanni na kabilar Aus, kusan shi ne shugabansu a lokacin, yana cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko a sabiqun al-awwal, lokacin da ya rasu aka binne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazza arshur rahman li mauti sa'd, al-arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar Sa'ad, yake cewa mala'iku lokacin da ya mutu mala'iku 70,000 sun sauka don su halarci mutuwarsa, don su halarci jana'izarsa, to amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabari yana runguma, yana da wata runguma da akwai wanda zai kubuta daga wannan rungumar da ya kasance Sa'ad ibn Mu'az, to kaga ashe babu wanda zai kubuta kenan, da har wanda yake da irin matsayi irin na Sa'ad ibn Mu'az da wannan daraja da Allah ta'ala ya masa, ba duk da haka Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rungume shi, ta ga babu wanda zai kubuta kenan, akwai wasu ruwayoyi da suke nuna cewa kabari ya matse shi har sai da kasusuwan hakarkarinsa suka sassaba wa juna, sai saboda in yayi tsarki baya, in yayi bawali baya kula da yadda fitsari yake tsartuwa a jikinsa, wato baya kula da tsabtace jikinsa daga bawali, wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba ne, Annabi bai faɗi wannan ba. Sannan akwai hadisi cikin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, hadisin Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub yake cewa sun binne wani yaro ƙarami, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aflata ahadun min dhammatil qabr la aflata minha hadha as-sabi, da akwai wani da zai kubuta daga rungumar kabari to da wannan yaron zai kubuta, wasu malamai ina tsammani Abu Muhammad al-Tamimi yana daga cikin malamai na magabata, yana kwatanta abin da cewa ita ƙasa wato kasancewar daga ita ne Allah ta'ala ya halicci dan adam, in ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, wani ta'ala daga cikin ƙasa ya halicci, da ƙasa ya halicce mu kuma cikin ta zamu koma, saboda haka ƙasa kamar ita ce uwa ga dan adam, kamar uwa take ga dan adam, lokacin da ya fita daga jikinta ya zo wannan duniya to kamar ɗa ne ya yi tafiya ya daɗe baya tare da mahaifiyarsa, idan ya dawo babu shakka za ta rungume danta tana farin ciki da murna. In ya kasance da ne na kwarai to za ta yi masa runguma, runguma ta tausayi da rahama da hanana. Idan ya kasance kuma da ne na banza wato a kulli walidai ya gudu ne ya batta to in ta tashi za ta matse shi ne matsa ta azabtarwa matsa ta azaba. To wannan hasashe ne na shi wannan malami ta iya yiwa ya zama haka sai zuwa ya zama ba haka ba, amma batun cewa ta matse Sa'ad har hakarkaransa wato haƙo kasusuwan hakarkaransa sun saba da juna wanda ba gaskiya bane. Haka dai ya tabbata sunna cewa kabari yana da wannan rungumar da yake wa yayansa wanda kuma babu wanda zai kubuta daga gare shi. Allah ta'ala ya yi mana da kyau.
Sai tambayar da ta fito daga Munzala Ahmad yace malam ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa duniya jin daɗi ce mafi jin daɗin ta mace ta gari, da kuma wanda yace bambar wata fitina a bayana ba mafi cutarwa ga mazaje kamar mataye.
To hadisin farko hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito da sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba taraktu fitnatan ba'di azra afwan, yake cewa ad-dunya mata wa khayru mataiha al-mar'atu as-saliha, ad-dunya mata wa khayru mataiha al-mar'atu as-saliha. To duniya jin dadi ne mafi alkhairin jin dadin duniya shine mace ta kware. Wannan kuma haka ne zaka kula cewa rayuwar mutum takan yi sauki, takan masa wato yakan ji dadin rayuwarsa idan Allah ta'ala ya hada shi da mace ta kware. Saboda mace ta kwarai kusan ita ce sakan, ita ce nutsuwa ta mutum, duk inda ya fita ya je aka bata masa rai aka gaya masa magana mai mara daɗi to gida zai dawo. In ya dawo gida kuma to matar shi nan ne za ta tsireye shi, in ta kwarai ce za ta tsireye shi da abinci da abin sha ta gaya masa magana mai daɗi. To wannan zai sa ya manta abin da ya ji na maganganu marasa daɗi a waje, zai sa ya manta da tashin hankalin da ya gani a waje. Amma ya zama da ba ta kwarai ba ce, yayin da ya fita ya je can aka faɗa masa ba daidai ba, aka gasa masa hannu, sannan ya dawo sai ma ta tarye shi da miyagun maganganu, babu shakka wannan mutum yana cikin bala'i, yana cikin to ciki waje ba daɗi ciki ba daɗi, to ina zai je, ina zai kai kansa. Yasa za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ta'ala ya masa wahayi ya bashi annabci zai bashi magana mai nauyi aiki ka surgumi inna sanulki alayka qawlan thaqila, wahayi da da'awa aiki ne babba ba karami ba. To kafin Allah ta'ala ya fara dora masa wannan nauyin sai da ya bashi al-mu'atu salih. Shi yasa bayan ya yi zaman kogo wahayin farko ya zo masa yana kogo zaru hira, mala'ika ya zo masa da iqra, mala'ika jibril ya zo masa da iqra bismi rabbika allazi khalaq, da ya fito ya dawo gida a firgice to matarsa ita kwantar masa da hankali, ita ta nutsan masa da zuciya ta ce Allah ta'ala ba zai taɓa wulaƙanta ka ba, Allah ta'ala ba zai taɓa tozarta ka ba, lan yukhziyaka Allahu abadan, har abada Allah ba zai wulaƙanta ka ba, innaka la tahmilu al-talla wa tuqri ad-dayfa wa taksibu al-ma'dum wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq, ce kana girmama bako, kana taimaka wa miskini wanda ba shi da shi, kana daukan nauyi nauyi, Allah ba zai taɓa maka wulaƙanci ba. To sai ta nutsar da shi. To da a ce a gidan ma ba matar kirki ba ce a gidan, ina zai sa kan shi can ya je ya firgita ya tsorata da ganin abinda bai taba gani ba, da jin abinda bai taba ji ba, kuma ya zo gida an tare shi da miyagun maganganu da bakaken maganganu, babu shakka rayuwar sai ta yi masa duhu. To shi yasa sai Allah ta'ala ya taimaka ya bashi al-mar'atu salihah tun kafin ya je masa, ya je ho masa qawlan saqila, saka ad-dunya mata wa khayru mataiha al-mar'atu salihah, shi yasa aka kira wata sakan, aka ake ce mata sakan domin a nan ne ake samun nutsuwa, ake samun sakina tare da ita ake samun nutsuwa. to hadisi na biyu shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne da Imam al-Bukhari da Muslim duk su ruwaito shi daga hadisi Usama ibn Zaid da Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata rafa fitnatan ba'di adarra 'ala ar-rijal min an-nisa man barwata fitnat bayana ba wata take ta cutar da mazaje kamar mata wato galibi masu halaka ta hanyar mata suna da yawa mata kuma da su ake amfani wajen akarya al'umma alalata tarbiyyarta shi yasa zamu ga makiya Allah har kullun abinda suke so shine su ga sun lalata tarbiyyar ya mace a fito da ya mace daga gidan aurenta ko daga gidan iyayenta a saka ta cikin wasu dabi'u wasu halayya marasa kyau a nuna ita ma ai tana da yanci ana danne mata yancinta ana takura mata rayuwarta saboda in ta lalace to za ta zamo tarko na farautar maza masu yawa za ta lalata al'umma don saboda ita ce al'umma kamar yanda Shauk bin Hafiz Ibrahim yake cewa al'umma madrasatu idza a'adataha a'adta sha'ban tayyiban al'araqi yayi wakan ne lokacin da yaga yadda tarbiyar yaya mata suka lalace yaga an fitar da su sune a kowane kwararo na rayuwa an jefa su a ciki an sa su tsareci babu shakka ya kula da cewa yin haka tarko ne a kaiwa al'umma don a rusa rayuwarta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya saboda shi as-sadiq al-masduq ne da ya faɗi wannan magana cewa babu wata fitina da ya bari wadda take cutar da maza kamar mata ta hanyar su babu abinda ba za a haifar a cikin al'umma ba Allah ta'ala ka ganar da mu
amin summa amin to alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau na ka za a iya aiko mana da sabonin tambayoyi ta lambar waya wato 0807928 0807928 za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook nan haka a madadin shehu malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci da ke jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ungogon da ya sada mu da ku da Shehu Bala Kabara da ke cewa mu haɗa a wani shirin da yardar Allah.